sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat dan mai suru daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na rana yau 11 ga watan Yuni a jajibirin ranar ganawar shugaba Donald Trump da Kim a Singapore. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Jami'an fadar shugaban Amerika ta White House sun ce a daren gobe Talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un. Wani harin kunar bakin waki ya kashe akalla mutane 12 tare da raunata fiye da 30 a Kabul babban birnin Afghanistan. Fiye da mutane 100 ake tsare da su a Vietnam bayan da aka gudanar da wata zanga-zangar nuna kyamar wata doka da ake kokarin kafawa akan wasu kasuwanni na musamman da ake son kirkirowa.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sa hannu a yarjejeniyoyi 3 da kasar Morocco a yau Litinin din nan da suka hada da wadda za ta ba Najeriya damar sayar da iskar gas a kasashen yammacin Afirka da waɗansu kasashen Turai. Muna da rahoto kuma kan wata matsalar da kungiyar fataucin shanu ke fuskanta dake barazana ga sana'ar a Najeriya. Sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Niger Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Za ku kuma ji nasiha albarkacin watan Ramadan sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an fadar shugaban kasa ta White House sun ce a daren gobe Talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un. Jami'an sun ce taron yana tafiya kamar yadda aka shirya amma kuma yana tafiya cikin saurin da ba a zata ba a can farko. Sanarwar ta White House ta ce gobe da safe ne shugaba Trump da shugaba Kim za su yi ganawar su kadai da juna tare da masu yi musu tafinta ko fassara kawai. Daga baya kuma za a zo yi babban taron da zai hada da mukarraban su kamar sakataren harkokin waje Mike Pompeo da shugaban ma'aikatan fadar shugaban Amerika wato John Kelly da kuma mashawarci kan harkokin tsaro na Amerika John Bolton. Bayan an gama taron ne shugaba Trump zai yi wa manema labarai bayanin wainar da aka tuya sannan ya bar Singapore gobe da maraice. A da an dauka sai ranar Laraba ne Trump zai baro Singapore din. Yau da ake jajiberin taron jami'an Amerika na ci gaba da jaddada cewa makasudi daya suka saka a gaban su wannan kuwa shine ganin bayan daukacin makaman nukiliya da masu linzami da Korea ta Arewa ta mallaka. A halin yanzu kuma masu nazarin al'amura sun lura cewa Kim Jong-un na shugabantar gwamnatin tarayyar da aka fi sani da zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowacce cin zarafi ko kuma danne haƙƙin bil'adama a duniya. Amma kuma sai gashi ba a mai da hankali ainin kan maganar kare haƙƙin 'yancin bil'adama a wannan tattaunawar ba tsakanin shugaba Trump da shi shugaban na Koriya ta Arewa. Makonni kaɗan kafin taron kolin a ƙasar Singapore, shugaba Trump ya yabi Kim inda ya kira shi babban mutum mai alfarma kuma wanda baya buye-buyen abubuwa wanda wannan ya sha bamban da lakabin da yake yi mishi a can da lokacin da yake kiran shugaban na Koriya ta Arewa da wada mai roka. Har yanzu dai ba a san rawar da batun kare haƙƙin bil'adama zai taka a taron Kim da Trump ba. Amma kafin Trump ya kama hanyarsa ta zuwa Singapore, an tambaye shi ko zai tada maganar sanannun gidajen kurkukun nan na Koriya ta Arewa masu ƙaurin suna, inda Trump ya amsa da cewa za mu tattauna akan komai, za mu tayar da kowace magana. Sai dai a farkon watan nan ne Trump ya ce bai tado da maganar kare 'yancin bil'adama ba a lokacin da ya gana da babban mukarrabin Kim, wato Kim Jong-un, a fadarsa ta White House. A halin yanzu a yau Litinin ma shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da rubuce-rubuce akan shafinsa na Twitter. Yana caccakar shugabannin kasashe abokan cinikin Amurka. Yana da jaddada cewa Amurka ta gaji da halin su na kwararta a harkokin su na cinikayya da na yau da kullum. Trump ya ce sai dai a hakura, amma ba za mu kyale abokan mu ko abokan adawar mu su ci gaba da kwarar mu ba a fannin kasuwanci. Dole tunanin mu na farko ya kasance akan ma'aikatan Amurka kafin komai. Wannan yana cikin sakonnin da Trump ya yi ta aikawa don nuna yadda sauran kasashen ba sa yi wa Amurka adalci, inda har ya bada misali da kungiyar tsaron Turai ta NATO, wacce ya ce kusan duk Amurka ce take daukar nauyin biyan kudaden tafiyar da ita. Bayan an kammala taron kasashen duniya bakwai masu arzikin masana'antu na G7 ne Prime Minister Canada Justin Trudeau ya fito yana sukar lamirin kudirin Trump na kara yawan haraji akan kayan hajar da kasashe ke kawowa nan Amurka. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kunar bakin waki ya kashe akalla mutane 12 tare da raunata fiye da 30 a Kabul babban birnin Afghanistan. Harin na yau Litinin na zuwa ne ana kwana daya kafin ranar da dakarun gwamnati ke shirin dakatar da hare-hare wanda suke kaiwa kan kungiyar Taliban dake addabar Afghanistan. Jami'an Afghanistan sun ce bom din ya tashi ne a kofar shiga ma'aikatar gyare-gyare da kuma ci gaban kauyuka wacce ke unguwar Darul Aman a babban birnin kasar. Har yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin. Lamarin ya faru ne sa'o'i kadan bayan da waɗansu 'yan kunar bakin wake uku masu dauke da makamai suka yi kokarin shiga ofishin ma'aikatar ilimi a garin Jarabada babban birnin lardin gabashin Nangarhar. Fiye da mutane 100 ake tsare da su a Vietnam bayan da aka gudanar da wata zanga-zangar nuna kyamar wata doka da ake kokarin kafawa akan wasu kasuwanni na musamman da ake son kirkirowa, waɗanda mutane da yawa ke tsoron za su fififita 'yan kasuwar China fiye da na 'yan kasar ta Afghanistan. Masu zanga-zangar sun jefa duwatsu da mabamai haɗin gida akan hedkwatar karamar hukumar da ke kudancin tsakiyar lardin Bintan. Kafar yada labaran kasar mai suna VN Express ta ce mutane 200 aka kama, kuma 'yan sanda da dama sun raunana a lokacin da suka yi arangama da masu zanga-zangar. Har ila yau an gudanar da zanga-zangar a waɗansu biranen Vietnam da suka kunshi Ho Chi Minh da Hanoi. Dokar da ake kokarin kafawa dai za ta baiwa 'yan waɗansu ƙasashen damar haye filaye a yankuna masu tattalin arziki na musamman guda uku har na tsawon shekaru 99. Nuna ɓacin ran talakawan Vietnam ne ya sa 'yan majalisar dokoki suka jingirta tabbatar da dokar har suka daga maganar amincewa da ita zuwa ƙarshen wannan shekarar.
Ran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu da taskar hotunan namu a Najeriya, inda kungiyar masu fataushin shanu da ake kira Amana Cattle Association ta koka kan kudin da tace membobi da hukumomi ke tsulawa membobinta masu sufurin shanu daga Mubi jihar Adamawa zuwa babbar kasuwar da ake kira Trans-Saharan Cattle Market dake Okigwe jihar Imo. Lamarin da waɗansu suka ce ya janyo masu babbar asara. Alhaji Awal Ahmed Maina shine sakataren kungiyar.
Na farko dai mu a matsayin mu na kungiyar Amana Cattle Association na Najeriya, muna roko kuma muna gabatar da kukan mu zuwa ga gwamnatin tarayya da kuma daidaikun jihohi ta inda muke bi mu iso inda muke sauke dabbobin mu. Abinda ya shafi ita Adamawa din karan kanta da kuma Taraba da kuma Benue da kuma Cross River da kuma wayannan dai har Imo State, wayannan duk muna bi muna samun matsaloli na walhalu wajen biyan sungulolin abinda ya shafi kudin hanya kenan na hukumomi da suke zama akan hanya kadai wanda muna kace sai adadi ya kai naira 300,000 kowane mota daya da muna shan wahala a Benue da Cosiva da Karama gabaki daya muna shan wahala a wannan wajen gabaki daya
haka ma wasu membobin kungiyar suka nuna bacin ransu da nana ta cewa banda tsadar kudin toll gate ana cin mutuncin membobi da direbobi masu dauke da shanu musamman akan titunan jihohin Benue da Cross River
sunana Shatima Bakari member kungiyar Amana Cattle Dealers Association of Nigeria ni falke wanda muke tasowa daga arewa zuwa kudu amma babban ginshikin abtakaici shine idan muka dauko shanu daga nan cikin garin Mubi za mu ta wannan zuwa Imo State muna samun damuwa a wasu jihohi guda biyu wanda ya kasance wannan damuwa muna asara jihohin da muke samun damuwa kai sune asalin Benue da kuma Cross River wanda ya kasance suna fita da wukake da sanduna da adduna suna tare kowane wuri kowane anguwa da nasu gaje akwai masu karban naira 10,000 akwai masu karban naira 20,000 akwai masu karban naira 5,000 idan ya kasance baka bada wannan kudi ba zai kasance ko a bude bodi a soke shanunka a sassare ko kuma gaina ku da ka daura shi a bodi a hau a sassare shi ko kuma ya kasance shi mai mota a faffasa masa tayu a fasa masa glass idan ya kasance haka haka kuma za su shiga cikin ciyawa su buya to muna gudun haka dole muke daukan wannan kudin ba son ranmu ba muke basu idan muka dauka wannan kudin muka basu ga bata lokaci wani lokacin idan muka bata lokaci dabbobin mu suna mutuwa idan ya kasance muka dauko kayan nan muka kawo kasuwa ka mu zo kasuwa muna kashe abin da yake naira 300,000 akan wannan al'amari wanda muna daukan saniya guda 40 a cikin mota wanda kowane kudin wahalar nan yana daukan kudi naira 8,500 idan ya kasance haka zaka taya shanu mahauta sai kasance muna cewa su ba mu fita akan wannan dabbobin ba sai ga suna bari muna asara to wannan al'amarin yanzu ya riga ishe mu shine muke kawo koken mu gwamnati kuma ta dube mu da irin basira
ni ne Alhaji Babangida Alhaji Umar Margi ba shakka wannan hanyar da muke bi muna kai shanu wannan kudancin a kocin mutuncin da yake mana soyayya hanyar nan muna dauka mota daga Mubi da 270,000 muna kashe kudin mota 310,000 hanyar nan nan muka je kuma an ba mu ba su ba duka mu suna yi su tara katako su da ke ayan mu gaina kanmu su da ke mu ma muka bin hana su kana sai su ci maka 20,000 ka nemi 19 kusa da ke gaba su ga nisa da wahala kuma duka
shin yaya wannan maganar ke shafan mahauta masu saya su kuma sayarwa jama'a
sunana Muhammad Umar sarkin fawa a Kigwe wato mu ina wannan lamari ya shafe mu na tsada-tsadar abubuwan nan mun guri ɗaya ne akan maganar kuwa irin wasu mutane wanda za su zo su tsare hanya da sanda da menene dole sai an ba su kuɗi wasu sai rabano wasu su ce ga hinan dai kowane da irin sunan da yake sa kungiyar sa to kaga ta nan ne kuɗin shanu suke karuwa idan ko aka ce kuɗin shanu sun karu to mu ma an mun zo sai kaga dole za mu siya mu ma akan wannan duka mu ma mu kara wannan kuɗin da wannan masu shanu suka kara to ba nan take ba mu ma kanmu ba kanmu ba kaga akwai sauran mu muna yanka saniya ne to amma mu ma muna sayarwa da wasu masu siyan tsire falangu ne farfesu ne dan toto ne duka makamantan su to kaga idan muka so din nan dole mu ma za mu yi kokarin mu ce sai mun samu namu to anan fa mata take ka da miji za ka yi kokarin ka samu naka kuma ka kasance wanda zaka sayarwa dole zai dauke ka kai mai tsada ne ko kuma ka sayar mai da tsada me ya kawo wannan matsala saboda wannan mutane da suke tsare hanyar nan suke karawa saniya kuɗi to kaga duk irin wannan zai kawo fitintunu da dama to saboda haka don Allah ina roƙon gwamnati da ta lalubo hanyar za mu samu sauƙin wannan abubuwa saboda abin yayi yawa
daga bisani na nemi sanin mai gwamnatin tarayya ke game da batun amma duk kokarin samun Mr. Rotimi Amechi ministan sifiri na Najeriya ta wayar salula ya citira Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya
a ga da Alfonso a jamhuriyar Niger kuma jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta maida martani bayan da wasu daga cikin kawayenta suka ba da sanarwar kafa wani sabon gungu da zuma kalubalantar gwamnati kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya aiko mana
wannan shine karo na biyu a ƙasa da wata guda da ake samun kafuwar gungun jam'iyyar siyasa da nufin kalubalantar gwamnatin PNDS tarayya saboda zarginta da rashin sanin makamar mulki kwa karshen mako wani sabon gungu a karkashin jagorancin MPN kishin kasa ya sanar da shirin tunkarar jam'iyyar mai mulki saboda yadda ta mayar da matsalolin talakawa share daya a cewar su sai dai kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmana Muhammadu na cewa
wanda ya bar gwamnatin nan koko aka kore shi cikin gwamnati ai ya san dalilin da aka kore shi kullu haka sake sai shi ya kawance shi koko wa zashi shi koko mi zashi da wanda aka sabo kawance da tsohon kawance ai kowa san kowa na ce maka kowa ya san kowa ai ya san dalilin da ya bar gwamnati
jami'in da tun darewar shugaba Isu Muhammadu kan kargar mulki ke adawa da salon mulkin sa sun yi na'am da shigar MPN da kawayenta sahun yan hamayya kuma a cewar Alhaji Dudu Muhammadu dama sun san za a rina
ka san dai abin da ya jefa kusu wuta yafi wuta zafi diban da mulki yake da dadi yake da gardi yake da zaki amma suka bar mulki suka ce gode su zo su yi adawa jami'in da suka goyi bayan wannan mulki na Renaissance to na kenan tarihi ya ba mu gaskiya a cikin tahiyar na alhamdulillah kuma muna musannan da zuwa mu kuma riga mun kuna a cikin wannan adawa din Allah sa su ma su zo saba har su kuna a cikin ta na saboda ita adawa abu ce mai daci
ko da yake wasu na kallon wannan sabon salo tamkar wata kofar rago ake shirin yi wa PNDS tarayya a zaben 2021 shugabannin ta na ganin wannan yunkuri ba zai kai labari ba
musu iya adawa ba mu muka yi adawa tsaftatatta muka batan ja dama yayi mulkin kasa lafiya lau muka ce abubuwan da ya aikata na alheri na kware ne ga su wanda ya aikata wanda ba na kirkire ba ga su amma mutane sun haukace saboda kudin mulki duk abin da aka yi kasan nan bai da kyau duk abin da shugaban kasa isu yayi kasan nan bai da kyau ba na kware bane
ai shi mutum ko dai ne rana gare shi don haka mu a wurin mu wannan abin mu mun yi alfaharin cewa bayan Allah sun gane ƴan uwan mu sun zo sun yi adawa da mu dan mu ceci kasan nan a cikin halin da take ciki yau don haka babu wani aure a wurin mu illa mu zuba ruwa kasa mu sha cewa alhamdulillah tahiyya ta kama hanya na raya wannan demokradiya da maido ta farki irin na doka ta demokradiya
kafin kakuwar wannan sabon kawance a ƙarshen makon jiya a tsakiyar watan Mayu ma wasu jami'in siyasa sun kulla yarjejeniya da kungiyoyin kwararren kula da nufin kalubalantar gwamnati mai ci a Niger wacce suke zargi da shimfiɗa kama karya a ƙasa zargin da PNDS tarayya ta ce ba gaskiya bane Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Rani da sashen Hausa na muryar Amurka binnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 10:11 kusan 10:17 zance kenan na asuba ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC duba da irin yanayi da bangaren ilimi ke ciki a Najeriya da ma wasu sauran kasashen Afirka za a ga cewar mahukunta ba su ba bangaren muhimmanci da ya kamata duk kuwa da ire-iren hujjoji da shahararrun masana na duniya suka bayyanar musamman idan akai la'akari da yanayi da kasar take ciki na yawan yara sama da miliyan 11 da ba su zuwa makaranta hakan na karata da hankalin ƴan kasar wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta hada mana rahoto dangane da halin da ƴan kasar suka tsinci kansu
da ko ya dage sosai kuma ilimi ba kwara inda me lokacin mana yanzu duwanda ba rika biro ba
majalisar dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana amma sai da ta yi ƙari akan abin da shugaba Buhari ya mika mata majalisar ta ƙara biliyan 500 akan trillion 8.6 da shugaba Buhari ya mika wanda ya kawo jimla trillion 9.1 a cikin wannan kasafin bangaren ilimi ya samu ƙari kaɗan domin daga kashi 6 cikin 100 a bara ilimi ya samu kashi 7 cikin 100 a bana wanda ya kama biliyan 605.8 wannan bai zo daidai da matakin kashi 26 cikin 100 da majalisar ɗinkin duniya ta ce a warewa ilimi ba abin da ya sa masana ilimi a Najeriya suka alakanta matsaloli da ke fuskantar ilimi da rashin kayan aiki da kuma bin doka. Sagir Hamidu, tsohon shugaban ma'aikata a birnin tarayya, yana cikin masu wannan tunanin.
Ba mu da malamai, ba kuma yanda za ka bada ilimi ingantacce idan ba malami. Ina makarantunmu na horar da malamai, ya aka yi aka bari suka tabarbare. To, na farko kamin wata dokan ta ɓaci da aiki. To sai an koma wajen horon malamai. Horon malamai kuma ba zai yiwu ba sai ana da makarantun da za su horar da malaman. An kuma sa musu kayan aiki da duk abin da zai sa malami ya ji daɗin zama a horar da shi kamin shi ma ya je horar da wani. Na biyu, iyaye su ma sai sun tabbatar da cewa suna da alhaki a kansu su tabbatar da cewa ƴansu sun samu ilimin zamani. Na uku, gwamnati kuma ta tabbatar da cewa ilimi ba karamin abu bane yana buƙatar kuɗi kuma kuɗin da yake buƙata ba wayo a zuba kuɗi ba ko mai yawa ko kadan ba a bar shi sai wanda lokaci ba abu ne da ya kamata a ce kullun koyaushe an sa mishi ido an sa kuɗi shekara da shekaru kamin lokacin da kowa zai zo ya karfi har ma mutanen ma su ma su iya ba wasu ma ba wai a ci gaba da ba su ba na uku ba wai ba da ilimi kawai na zama aji a ce dalibi ya karatu zaman likita ba ko injiniya ko wani abu da shauransu a ilimin koyar da sana'a shi ma ilimi ne muhimmi to ya kamata a ce gwamnatocin arewa sun ba wannan ma muhimmanci wajen koyar ma yara sana'a akwai wanda shi nashi ba wai likita yake so ya zama ba ko kuma ba wai ilimi yake so ya ga cewa ya samu degree na farko na biyu ba amma yana da fasaha da basira dan ka tara mishi karafuna da shauran sakan nan ba karamin abu zaka ga yayi ba to wannan ilimin ma ya kamata a ce an inganta shi shi ma
ita ma Hajiya Dr. Mairo Habib mawallafiya kuma kwararra mai fashin baki akan harkar ilimi tayi tsokaci
wanda suka mori gwamnati kudaden nan maimakon su kai shi ketare a je can a kwashe kudi su rika kawo kudin nan kasan nan ana taimaka mutane an wuce nan idan aka hana mutane karatun nan a kullun zamu zauna ne cikin jahilci mai ta kashe kanmu mai ta abubuwan da bai kamata ba shi yasa ilimin nan gaskiya ina jan kunnan mutane a tafi karatun nan an ba haka ba ku in danka bai karatu ba ku ya zama bawa
waɗannan korafe-korafe na cikin abubuwa da kungiyar ɗaliban makarantun kimiyya da fasaha ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Eneji suka aika wa manema labarai wata takardar korafi akan kasafin kuɗin da aka ware wa ilimi a bana har ma dai masu nazari a al'amuran yau da kullun ke kira da a kafa dokar taɓaci a fannin ilimi amma Dr. Usman Abdullahi Manu na fannin ilimi a Jami'ar Abuja ya ce dokar taɓaci ba za ta yi maganin komai ba
ni ba na goyon bayan a kafa dokar taɓaci kan ilimi a Najeriya har yanzu ba mu shige minzilin akan cewa shi ilimi ana neman shi a kyauta ba amma sauran kasashen duniya ba haka bane shi kasafi da aka ba ilimi a Najeriya tunani na shine idan aka fa ilimi kasafi mai yawa to yakan nuna cewa ya nuna mana irin tattalin arziki da muke da shi a ƙasa saboda haka idan muka ba ilimi kasafi kadan to za mu samu kadan a cikin ilimi
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuma a madadin wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar a sharuwa lafiya
To a gaida Harande sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuma so saurare kuke aiko mana ta hanyar email
Sakon farko yace ko shakka babu yau duniya ta yi gum akan wannan taron koli mai cike da tarihi tsakanin shugaban kasar Amurka da na Koriya ta Arewa kuma hakika muna kyautata zaton za a samu kyakkyawar fahimtar juna sako daga baba ganna Alhaji Dabuwa Unguru sai kuma sako na gaba yace rana zafi inuwa kuna kaicho da salon irin kamun ludayin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a kullum rayuwar talakan Najeriya ƙara wulakanta take saboda tsananin tsadar rayuwa da ake fuskanta ga kuma harkar tsaro ta yi rauni sosai a yankin arewa maso gabas idan muka yi duba da abubuwan da suke faruwa a Najeriya ya Allah ka kawo mana saukin kuncin rayuwar da muke fuskanta da na tashi-tashin hankula sakon Sani Gule Kampala Malam Maduri sako na gaba yace assalamu alaikum dan Allah ku mika sako na ga ƴan uwana ƴan Najeriya akan mu kasance masu fadin alkhairi a lokacin da zamu yi magana domin zaka ji wasu daga cikin al'umma suna fadin munanan kalamai ga shugabanni to ya kamata mu sani Allah ya ba mu shugaba daidai da mu ne mu kasance masu yi musu addu'ar Allah ya shirye su madadin mu rinka tsine musu sakon Hassan Dogon Faci Katsina Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta taimaka a samar da cikakken tsaro ga mazauna yankunan karkara musamman ma manoma da ƴan ta'adda ke barazanar hana su ayyukan gona sakon Sanusi Ishaq Adam Tudun Wada sai kuma sako na ƙarshe yace salam VOA Hausa ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi binciken kwakwab domin gano ƴan bindiga masu kashe jama'a jihohin Zamfara da Kaduna domin kulɓana barna ana ce jaba ne sako daga Isa Lawan Girgir
to ra'ayoyin ku kenan da Hafsat Muhammad Maina ta karanto sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali zamu rika karantowa sai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan
sunana Aminatu Muhammadu daga makarantar Aliyu bin Abi Talib anan birnin Kwami jamhuriyar Niger a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man تغيت ممن عزلت فلا تناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
صدق الله العظيم
تعالى كربا كافة مكرقري غاتيش مهمان كان لاباري
Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce a daren gobe Talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un. Jami'an sun ce taron yana tafiya kamar yadda aka shirya, amma kuma yana tafiya cikin sauri da ba a zata a can farko ba. A halin yanzu kuma masu nazarin al'amura sun lura cewa Kim Jong-un na shugabantar gwamnatin tarayya da aka fi sani da zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace cin zarafin ko kuma danne haƙƙin bil'adama a duniya. Amma kuma sai ga shi ba a mai da hankali ainin kan maganar kare haƙƙin 'yancin bil'adama a wannan taron ba. Makonni kaɗan kafin taron ƙolin a ƙasar Singapore, shugaba Trump ya yabi Kim, inda ya kira shi babban mutum mai alfarma, kuma wanda baya ɓoye-ɓoye, wanda wannan ya sha bamban da laƙabin da yake yi mishi a can da, lokacin da yake kiran shi shugaban Koriya ta Arewa da laƙabin wada mai roka. A halin yanzu kuma Donald Trump ya ci gaba da rubuce-rubuce a kan shafinsa na Twitter, yana caccakar shugabannin ƙasashe abokan cinikin Amurka.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri inda za mu so mu ji ra'ayoyin ku kan sanarwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na mai da watan Yuni wato 12 kenan ga watan Yuni gobe a matsayin ranar demokradiya a kasar ya kuke ganin wannan batu. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga dangi da kuma kungiyar zumunta wato kungiyar arewacin Najeriya mazauna nan Amurka. Domin rasuwar ɗaya daga cikin jigajigan wannan kungiya Zainab Shedi Sheni Gimbiyar Buarat wadda ta rasu ranar Asabar a Jos inda take shirin tsayawa takarar majalisar dattijai Allah jikanta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai a dakace shirin yau da gobe.